الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو شرم قوات الربيع الأول هجرا من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دريه دو da 27 wanda ya yi daidai da 22 ga watan Afrilu miladiya 2006. Wannan shi ne darasinmu na 15 ko na 16 na 16 a wannan littafi na At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih na Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah. Mun tsaya akan hadisin Abdullahi dan Abbas رضي الله تعالى عنه وانديكي شوى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حديث عبد الله بن عباس الله تعالى مصير داشيد ما هي تنسى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أريت النار أننا موتا فإذا أكثر أهلها النساء سيقى شمت يا يوانت أنت كنت سوني ماتا يكفرنا سنا كافرتا كيلا سيأكتو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكفرنا بالله سنا كافر شوى الله ني. قال يكفرنا العشير سنا كافر شوى أبوك انزمه ويكفرنا الإحسان سنا كافر شوى إحساني كوتي كوتتاوى لو أحسنت إلى إحداهن الدهر دا ذاك كوتتاوى ديرسو tsawon shekara ko tsawon lokaci sun mara'at minka shay'an sannan ta ga wani abu ta bangarenka wanda ba ta so qalat sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qatt tunda nake ban taba ganin alkhairi daga wajenka ba. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a babu kufran al-ashiri wa kufrun duna kufr, sana cikin babin imani ana batun imani, kishin imani shine kafirci. Kamar yanda ake batun cewa imani mataki mataki ne, hawa hawa ne, wani imanin yafi wani daukaka, to haka nan shi ma kafircin hawa hawa ne, wani kafircin yafi wani. Akwai kafircin da yake fitar da mutum daga musulunci gaba daya, akwai kuma kafircin da baya fitar da mutum daga musulunci. Domin kalmar kafirci a larabci kafara tana nufin sitir shi abu, ɓoye abu. Wanda ya kafirce wa Allah kamar ya ɓoye ya rufe duk ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa, bai gansu ba ballantana har su yi masa jagora zuwa ga imani da Allah, don kamar ya rufe su ne, ya sitirce su, ya ɓoye su. Saboda haka aka kira al-kufru billahi kufrun لأنه ستر لنعمة الله سبحانه وتعالى. تو هكا نم وانا دك زي غا ابن ديكي نا الخير اما يريف ايدو با زي بوديا اقامد شيبا، تو وانا شيما على ربتي انا شي مسا كفر، انا شي مسا كفر سيديبا كفر بني وانا ديكي ينقل عن الملة وانا ديكي فتر دا متن دا مسلنشي. النبي صلى الله عليه وسلم يتي اريت النار اننا ممتا، lokacin da ya yi miraji zuwa sama Allah ya nuna masa yadda zubin wuta yake da 'ya'yan cikinta. haka nan a wasu lokuta ba ma a Isra'in ba Allah ya nuna masa ita ya ganta ra'ayil aini ba wai gani na mafarki ba fadarsa da ya ce uritun nara ya nuna cewa wutan nan tana nan an yi ta yanzu haka tana nan ba wai sai nan gaba za a halicce ta ba domin akwai aqidar da take da wannan da'awa ta cewa da wuta da aljanna ba a yi su ba sai lokacin da alkiyama ta tashi aka yi hisabi a lokacin ne Allah zai halicci wutar da zai sa mutane ita ma aljanna a lokacin za a halicce ta to amma ga aqidar ahlus sunna wannan kuskure ne aqidar mu'tazila ita ce take fadar waccan maganar cewa wuta babu su a yanzu babu wuta babu aljanna suka ce domin idan akwai wuta akwai aljanna kuma ba yanzu za a shige su ba halittar su a yanzu ta zama wata shi ko Allah munazzahun ne anil abath afa khalaqnakum abathan mun halicce ku ne da nufin wata to Allah baya halitta kenan dan wata idan har ya halicci wuta da aljanna babu kowa a ciki kuma to ya zama wata to wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya ambaci aljanna yace uiddat lil muttaqin an tanade ta kare kenan tana nan ya ambaci wuta yace uiddat lil kafirin an tanade ta domin kafirai ya nuna tana nan don abinda kaka ce an tanade shi to yana nan kenan ba za a tanade shi ba Allah ta uiddat an tanade ta kuma wannan hadisi karara yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wutan ma to wannan ita ce aqidar ahlus sunna uritun nara an nuna mun wuta fa idza aktharu ahliha an-nisa sai gashi mafiya yawan ƴaƴan cikinta ma'abotanta mata ne su ne mafiya yawan waɗanda suke cikin wuta mafiya yawa a wasu ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna mun aljanna fa idza aktharu ahliha al-fuqara sai gashi mafiya yawai ƴaƴanta wato talakawa ne faƙirai ne marasa abin hannunsu a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uritun nara fa idza aktharu ahliha al-abniya'u wan-nisa masu kuɗi masu wadata masu hannu da shuni su ne mafiya yawan ƴan wuta haka nan da mata a nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana gaya wa mata cewa su suka fi yawa wannan kuwa a lokacin sallar idi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa maza hudu ba sai kuma ya tafi inda mata suke shi da bilal yake gaya musu wannan yake cewa su yawaita sadaka domin an nuna masa wuta mafiya yawan ƴan wuta mata ne sai suka ce ya rasulullahi saboda me yasa za su zama su ne mafiya yawan ƴan wuta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai saboda ya furna suna kafircewa to kalmar suna kafircewa kaga za ta ɗauki ma'anar suna kafircewa Allah su bar musulunci imanin su ya rubuje to shi yasa sai suka ga ya kamata su yi tambaya ay yakfurna billah suna kafircewa Allah ne suna fita daga musulunci ne shi yasa za su fi kowa yawa a wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yakfurna al-ashir suna kafircewa abokin zama al-ashir shine az-zawj suna kafircewa al-ashir idan muka dauki alif da lam lil ahd sai mu ce al-ashir shine az-zawj shine miji ko kuma muka dauke shi lil jins sai zama al-ashir bi ma'anal mu'ashir abokin zama kuma wane ne wanda take hannunsa mahaifinta baffanta kuma wane ne sai zama shi ake kafe da al-ashir na kalmar al-ashir tana nufin abokin zama zai yi wa ana nufin abokin zamanta shine mijinta ko kuma abokin zamanta wanda take tare da shi tana karkashinsa yana kula da sha'aninta to za ta zama tana yi masa butulci akan abin da ya mata na ni'ima akan abin da ya mata na kyautayi na kyautatawa to wannan butulcewar da ni'imar da yake yi mata shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo shi kufur daga kalmar kafirci idan ta zo farkon abinda za a dauke ma'anarta shine al-kufru billah inda aka ambaci kafirci farkon abinda zai zo a kwakwalwa na ma'ana shine kafircewa Allah. To amma ana iya amfani da ita kuma a gurin da ba kafircewa Allah ake nufi ba, kamar nan kun ga farkon da yace ya furna abinda yazo musu a kwakwalwa, ma'anar farko da ta zo musu a kwakwalwa ita ce suna kafircewa Allah. Wannan shine laƙin kalmar kufur, farkon ma'anar da za ta ɗauka shine kafircewa Allah. To amma za ta iya zuwa da wata ma'anar kamar nan, tana nufin kafircin da bai kai kafirci mai fidda mutum daga musulunci ba. Wasu sun ce in aka ce al-kufur ana nufin kafirci a kafircewa Allah, in ana nufin kafircewa ni'ima sai a ce kufran da alif da lam, al-kufran kufranun ni'am, kafircewa ni'ima. In ta zo da kaidi kamar inda Allah yake cewa kafara bi an'umillah qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah, kaga fakafarat bi an'umillah wannan kaidi ne da yazo na kafircin ni'ima. alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran, kaga kalmar ni'matallahi kaga ta fassara irin nau'in kafircin da Allah madaukakin sarki yake magana a kansa. To saboda ka in ta zo da wani kaidi da zai fassara mana ma'anarta, shikenan ba za mu dauke ta a ma'anarta ta asali ba. Amma in ba ta zo da wani kaidi ba, to farko abinda zai zo a kwakwalwa shine ma'anarta ta farko, al-kufru billah, sai idan wani bayani ya samu wanda zai fitar da ita daga wannan ma'anar kamar irin nan. Ibn Abbas lokacin da ya karanta fadar Allah madaukakin sarki wa man lam yahkum bima anzalallah فأولئك هم الكافرون شنو هيك سوى ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وأن آية الله كتاب وأن بيوه كنشي دا أبن دا الله يسوكر فأولئك هم الكافرون وأن ننسوني كافرين سيسي ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ما كافر تندفكي فهنتا فانكروا با إنه ليس بكفر ينقل عن الملة با كافر تندفكي فدى مسلم با كفر دون كفر kafircin da bai kai wancan kafircin ba. Ibn Abbas ya yi wannan fassara saboda duba da laƙin ayar, idan aka ɗauke ta a ma'anar kafirci da zai fidda mutum daga musulunci, to akwai hatsari babba da yake wato yi wa kowane mumini barazana, domin kalmar wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ta kunshi kayi hukunci kowane irin hukunci, ko da a tsakankanin ƴaƴanka ne suna rigima, kayi hukunci ba bisa adalci ba. Ayat ta shafi mutum duk yadda za a samu masu rikici guda biyu, ya zama na kayi musu hukunci ba bisa adalci ba. Hukunci ba bisa adalci ba, hukunci ne ba da abin da Allah ya saukar ba. To idan aka ɗauki ayar a ma'anar za ta fidda mutum zai fita daga musulunci, to kaga nan ka kabar musulunci kenan, ƴaƴanka ne suna rikici akan dabino kwaya daya, maimakon ka karba ka raba tsakankaninsu sai ka kwace sai ka bawa daya cinye don ka fi son sa, kaga nan ba ka yi adalci ba a tsakankaninsu. A zahirin ayar to kabar musulunci kenan, tunda nan ba ka yi hukunci da Allah ya saukarwa wa man lam yahkum bi anzalallah fa ulaika humul kafirun, saboda haka ka kafirta. To shi yasa Ibn Abbas yake kokarin ya nuna cewa akwai kafircin da bai kai kafirci ba, wanda ayar take ishara zuwa gare shi. Duk da cewa ayar ta zo su yakin maganar Yahudawa waɗanda suka Allah ya ba su at-taura don su yi hukunci da ita, suka barta suka koma suna hukunci da sarransu. Allah yake gaya musu cewa to wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba, fa ulaika humul kafirun, saboda haka kafircin hawa-hawa ne. Akwai wanda zai yi hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba, ya zama ya kafirta, ya zama ya bar musulunci. Idan ya ga cewa wannan hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba shi ya fi dacewa, kuma shi ne adalci, kuma shi ne daidai, to wannan ya bar musulunci. Koda yana da'awar musulunci, matukar zai ɗauki abin da yake ba shi Allah ya saukar ba na hukunci, ya fifita shi akan abin da Allah ya saukar na hukunci, to wannan ya bar musulunci. Akwai kuma wanda ya san inda gaskiyar take, ya san yadda shari'ar Ubangiji take, ya san yadda hukuncin Allah yake, amma san ransa ya sa shi yi hukuncin da yake ya saba wa Allah, to wannan ba a ce masa kafirin da ya fita daga addinin musulunci. Ya zama ya yi babbar kabira, ya yi laifi babba wanda Allah madaukakin sarki zai iya kona shi saboda wannan. ko kuma ya san gaskiya din amma sai a bashi wani abu na rashawa sai ya yi hukuncin da ba na gaskiya ba, to baka cewa ka kafir, baka cewa ya kafirta, haka ce dai yayi abin da yake ma'asiya saban Allah babba, kuma Allah madaukakin sarki yana iya koda shi saboda wannan, amma ba za ka fitar da shi daga musulunci ba saboda wannan, sai idan ya fifita nashi hukuncin akan na Allah, idan zai ci a wannan hukuncin da nai shi ya kamata daman, kuma shi ne adalci ba wanda kake faɗa na Allah din ba, to wannan ya fita daga musulunci. To wannan ita ce nukar da ake ta rikici da ita da wasu matasa game da alƙalai da suke yin hukunci ba da shari'ar Allah ba. Wani ya san wannan dokoki da yake yin shari'a da su ba dokoki ba ne na tsarin Ubangiji, dokoki na tsarin ɗan adam, ya san da haka, ya san kuma cewa wannan din ba shi ne daidai ba, ba haka ya kamata ba, a yi hukunci da shari'ar Allah shi ya kamata, shi kansa in aka tsaya zai yi wannan bayani cewa hukuncin Allah shi ya fi na kowa, to wannan ba a kafirta shi, ba a cewa ya kafirta, tun daga shugaba na ƙasa gaba ɗaya har zuwa ƙaramin alƙali, matuƙar ya san abin da yake yi ba shi ne daidai ɗin ba, ya kuma tabbatar ba shi ne adalci ba, to ba a kafirta shi, sai lokacin da ya ɗauka cewa wannan ɗin da yake yi shi ya kamata ya zama ana hukunci da shi ba na Allah ɗin ba, to wannan shi ne ya fifita wani abu akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na gaskiya, to wannan shi ne ya bar musulunci. A cikin shugabannin duniya akwai waɗanda suke fitowa su bayyana ƙarara cewa abin da suke kai shi ne daidai, kuma kira a zo a kafa shari'ar musulunci, wannan kira ne zuwa a koma a rayuwa irin ta da, rayuwa irin ta gargajiya, rayuwar da an wuce ta tuntuni. To akwai waɗanda suna faɗar irin wannan, kamar akwai sanda Bouteflika a Bourguiba ya taɓa faɗar wannan, har ma shi ƙoƙarin ma musulunci gaba ɗaya a sake masa tsari, kamar ma'aikata ya kamata a rage wasu salloli don suna hana a samar da abubuwan da ƙasa take buƙata isasshe, saboda a kowane lokaci za a ce za su je su yi sallah kan kamfaninnuka, za a dinga dakatar da aikin kamfaninnuka da ma'aikatu na wasu lokuta, wannan zai kawo cikas a cikin abin da shi wannan kamfaninnuka suke sana'antawa na cigaban ƙasa, saboda haka ya nemi a rage salloli, a daina yin su a lokutan aiki, saboda haka irin sallah a zahar da al'asar don a daina, ya nemi a daina azumi ko a maida azumi kamar da yamma zuwa faɗuwar rana, amma a daina cewa za a tashi tun safe ko a ɗauka da safe zuwa zahar, domin ɗaukan azumi tun daga safe har zuwa yana sa ma'aikata su galabaita, don haka ba za su yi aikin bunƙasa da raya ƙasa yadda ya kamata ba, haka yayi ta kira zuwa ga waɗannan abubuwa. To kaga wannan babu ko shakka ya fita daga musulunci, shi yasa malaman musulmi suka kafirta shi a lokacin bil ijma, suka yi ijma'i kan cewa wannan mai wannan magana ya bar musulunci, don haka an sake kiran shi ya dawo musulunci ya tuba. To haka aka yi, aka yi ta rubuta masa takarda, duk da na san bai dawo musuluncin ba, har ya halaka yana kan aqidarsa ta kafirci, kuma Allah maɗaukakin sarki ya tozarta shi tun a rayuwarsa ta duniya, yana ji yana gani ɗan adawa suka yi masa hukunci da cewa ya haukace, aka sauke shi ƙarfi da yaji, bayan ya jima yana yin mulkin wuta da ƙarfi a cikin mutanen Tunisia. Mutum ne ya kashe masu kira zuwa ga Allah ba iyaka barkatai, har ma ya zama akwai wasu adadi, duk sanda za a kawo masa malamai da zai kashe sai sun kai wani adadi, baya so a kawo masa, in yana son goma to ka a katara, in an katara sai ya yi zage-zage ina cikon na ɗaya, a je a nemo shi, shi baya kashe abinda bai cika lissafi ba, to sai gashi ya zama ya ƙasƙanta tun kafin ya mutu, an killace shi, an masa hukunci da cewa mahaukaci ne. To irinsu akwai su a ƙasashen musulmi waɗanda za su fito su yi shela su ce wannan shari'a da kuke ta kiran mutane zuwa gare ta ba ita ce ta dace da zamani ba, bata dace da wannan zamanin da muke rayuwa a ciki ba, shari'a ce da ta mutanen da suke hawa raƙuma da dawakai suna rayuwa cikin sahara, suna cin dabino suna shan nono, yanzu an ci gaba ana rayuwa zamanin jiragen sama da zamanin zamanin kere da yakar sananin samaniya a ce kuma za a kawo mana shari'a irin ta daji. To ana fada da wannan, to kaga irin waɗannan kai tsaye babu wani tantama sun bar musulunci, wanda ma zai yi tantama akan a fitar su daga musulunci shi ma musuluncin sa abin shakka ne. To akwai kuma wanda shi ya san abin da yake yi ba daidai bane, amma ya sai ce maka yana jin tsoro. Shi yanzu ka zo ka ce ai shari'a musulunci a nan, shi gaskiya in aka ce za a yi turawa za su matsa musu kaza, shi kansa ya san wannan din da ake yi ba ita ya kamata a yi ba, amma dai mu duba maslaha. To kaga wannan shi wani abu ne daban kuma, shi ya yarda da cewa abin da yake yi ba daidai bane, to wannan ba a kafirta shi. To wannan tafsiri irinsa a fa Ibn Abi Rabah da Ibrahim an-Nakhai suka yi wa ita ayar. Daga ciki akwai irin kamar hadisin Ibn Mas'ud da yake cewa sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr, zagin musulmi fasikanci ne, ya karsa kuma kafirci ne. Kamar hadisin da yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kada ku koma ku zama kafirai bayana, sashinku yana dukan wuyayen sashi, kuna kashe junanku. Kaga sai la tarji'u ba'di kuffaran, kada ku koma ku zama kafirai kuna kashe junanku. Kamar hadisin man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi faqad ba'a biha ahaduhuma, wanda yace wa dan uwansa kai kafiri, to ɗayan su ne zai zama kafirin, ko dai wanda aka kira idan kafirin ne kafirin ne, in ko ba kafirin bane ta dawo kan wanda yace da shi kai kafiri. To irin waɗannan hadisai da makamantansu malamai suna da fassara da suke yi musu. Wasu sun ɗauki hadisan ma'anarsu ga wanda ya halatta hakan, kamar wanda ya halatta yaƙar musulmi, ya ce ya halatta a yaƙi musulmi. To kaga wanda ya halatta abinda Allah ya haramta, wannan shi ne zai zama kafiri, ba wanda bai halatta ba, wani dai rikici ne ya haɗa su musulmi da musulmi da amma sai suka yaƙi a junansu, wannan ba za a kafirta su ba. Za mu zo hadisin izaltaqal muslimani, hadisin Abi Bakr. To saboda haka sai suka ɗauki hadisin a matsayin wanda ya halatta abin, don hadisan da suka zo a wanda man qala li akhihi ya kafir, wanda ya halatta kiran ɗan uwansa musulmi kafiri, duk da cewa haramun ne, shi ya halatta, to ya halatta abin da yake haramun, al ma'lum bid-din bid-darura, to wannan shi ne yake zama kafiri, ba wanda bai halatta ba. Wasu kuma suka ɗauke shi a matsayin cewa kafirci ne karami, kamar yadda ya gabata ko kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi, kafirci ne ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba. Wasu kuma malaman suka ce a'a, ya kamata mu bar hadisan yadda suke, kada mu yi bayanin cewa ko kafirci ne babba ko karami, kawai wanda yake yaƙar musulmi mu ce kawai kafirci ne, kada mu tsaya muna ƙoƙarin mu rage musu kaifinsu, mu bar su a domin a haka za su fi tsoratarwa. Kamar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ghashana falaysa minna, wanda duk zai mana algush to baya daga cikin mu. To a zahirin hadisin kaga baya daga cikin mu, ana baya cikin mu musulmi, don haka yana can cikin wasu wanda ba musulmi ba, ya bar musulunci. To wannan shine zahirin hadisin, malamai suna cewa falaysa minna, baya daga cikin mu mutanen kirki, saboda haka yana cikin musulmi amma baya cikin musulmin kirki. Amma kamar wasu daga cikin magabata irin Sufyan ibn Uyayna, irin su Zuhri, suna cewa a bar abin yadda yake, a ɗauke shi dai kawai a yadda yake, a faɗe shi yadda manzo Allah ya faɗa, kawai ka faɗa a haka, ka yi shiru, domin haka zai fi tsoratarwa, zai fi razanarwa, mutum ya ji an ce falaysa minna, manzo Allah ya ce baya tare da mu, man ragiba an sunnati falaysa minni, wanda dai ya kwaɗayin barin sunnata ba ni ba shi. To ka bar masa abin a haka, kar ka zo kana cewa ai ba ni ba, to shi ba mutumin kirki ba, kaza har ya ji cewa ai akwai inda zai iya dawowa kuma su haɗu. To ka rage wa nassin abin nan zafinsa. To akwai masu ganin haka, shi yasa lokacin da aka tambaye al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim az-Zuhri game da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laysa minna man laqama al-hudud, wanda duk saboda an yi masa mutuwa ko saboda wani bakin ciki ya same zai dinga marin kansa yana ihu, to baya tare da mu. An tambaye shi me yake nufi da baya tare da mu da ire-iren waɗannan hadisai, sai Imam az-Zuhri ya ce min Allahil ilmi, من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم الله شي يسن me yake ni manzo Allah abin da yake kansa shi da isarwa ya kuma isar mu kuma abin da yake kanmu shi da mi kauya mu sabbe da musallama saboda haka yadda Allah ya faɗa abin nan shi yasan me yake ni baya cikin mu baya tare da mu musulmi a yana tare da mu Allah shi yasan me yake ni manzo Allah an tura masa isarwa kuma ya isar mu abin da yake akan mu shi ne kawai musallama to akwai daga cikin magabata sun haka suke gani irin waɗannan nusus da suka zo suke maganar abu kaza kafirci ne to koda ma asiya ce aka sibanta ta da kafirci to kawai ka bar shi a yadda yake kamar hadisin la yadkhulu jannata qattat mai annabimanci mai yawan annabimanci ba zai shiga aljanna ba la yadkhulu jannata mudminul khamr mai yawan shan giya wanda idan shan giya ta zama masa ta dabi'a bai iya rayuwa ba giya ba zai shiga aljanna ba akwai malaman da suke cewa ba zai shiga aljanna ba ibtida'an lantiha'an ba zai shiga aljanna ba farkon karo wato sanda ake cewa kowa ya shiga shi ba zai shiga ba sai an kai shi wuta an wanke wannan laifin sannan kuma ya shekarun da Allah ya nufa zai a wuta yayi su ya gama sannan a fito da shi a tafi da shi aljanna ba ana nufin kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba wasu kuma suka ce kamar shaukani a dalil al-awtar shi yana ganin waɗannan kawai a ɗauke su ba za su shiga aljanna ba kamar yadda aka faɗa saboda haka mutum ya ga zai gyara ya gyara ba zai gyara ba to dai aka ci kawai ba zai shiga aljanna ba kada a tsaya ana masa cewa ai akwai ranar da za a ɗaure shi ya dawo ya shiga aljanna ɗin kawai a bar shi haka nan to su suna ganin a bar abin haka ya fi ce to ai an ce dukkan wani wanda yake akwai man kana fi qalbi mithqalu dharratin min iman za a fidda shi daga baya a sa shi aljanna ce to a ɗauka waɗannan to gaciya ne daga wancan to gaciya an fitar da waɗannan su da halatta a yi to gaciya to mu ɗauka waɗannan su ne to gaciyar to wasu kuma suka ce a kalmar kafirci ita kalmar kafircin ana iya amfani da ita a gurin da ba kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci ba ko kuma ba kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci wato kalmar kafirci al-kufru tana iya ta zo da ma'anar kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci tana iya ta zo da ma'anar kafircin da ba zai fitar da mutum daga musulunci ba amma banda kalmar kafiri ita kalmar kafiri in ta zo to tana nufin wanda ya bar musulunci kai tsaye domin ismul fa'il kamar yadda suka ce la yustaqu illa min al-fi'l al-kamil sai fi'ili ya cika ake ciro ismul fa'il daga jikinsa to tunda har aka ciro sunan kafiri to makana kafircinsa ya cika ba kafirci bane wanda yake dan kankari amma kalmar ita kafirci ta iya zuwa a gurin da kafircin bai cika ba banda kalmar kafiri don haka suna bambance tsakanin kalmar kafirci da kalmar kafiri kalmar kafirci ta iya zuwa da ma'anar kafircin da bai kai ya fitar da mutum daga musulunci ba amma kalmar kafiri kaga suna ne wannan baya zuwa sai idan mutum da ya cika sharuɗan a kira shi da wannan suna suka ce kamar kalmar mumini da kalmar imani ana iya kore kalmar imani amma mutum yana nan a mumininsa ba wai ya bar mumin imanin bane amma in aka ce da shi ba mumini bane ko aka kira shi mumini to ya nuna kenan yana da sifofin da ya kamata a kira shi mumini akwai abin da za a ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ka so wa ɗan uwanka abinda kake so ma kanka imani ne amma ai ba duk wanda ya so wa ɗan uwansa abinda yake so kansa ya zama mumini ba sai ya zo da dukkan sharuɗin da ake so na imani saboda kalmar sunan mumini ba ta samuwa sai ga wanda yake ya cika sharaɗi na imani ko da kuwa ya zo da wani abin da ana iya kiran shi imani kamar ka so wa ɗan uwanka abinda kake so wa kanka wannan imani ne amma da mutum da bai shiga musulunci ba zai so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa ka kira shi mumini saboda wannan ba za ka bashi sunan ba don haka shi suna ba a bada shi sai idan sharuɗansa sun cika gaba daya sai yasa suka ce kalmar kafiri ba a amfani da ita sai idan ta zama sharuɗan kafircin gaba daya sun haɗu to haka dai malamai suka yi ta bayani game da kalmar kafirci da kalmar kafiri haka nan kalmar fasiki da kalmar shirka duk sukan zo da ma'anoni waɗanda suke a fasikanci cikakke wanda shine kafirci akwai kuma fasikancin da yake bai kai kafirci ba shine ma'asiya Allah da yake cewa wa amman ladina fashaqu fama'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kaga anan ana nufin fasikanci wanda ya fitar da mutum daga musulunci, waɗanda suka yi fasikanci to makomar su wuta, duk sanda suka so su fito daga ciki sai a maida su ba ranar fita, a ce ku dandane azabar wutar da ku kasance kuna ƙaryatawa da ita. Kalmar kuna ƙaryatawa da ita ya nuna kafirai ne, dan in musulmi ne ba za su san suna ƙaryatawa cewa akwai azaba ta wuta ba ga waɗanda suka fantsare. Wannan ta nuna kalmar fa amman ladina wa amman ladina fasaqu cewa ana nufin kafirai, don kalmar fasikanci takan zo da ma'anar kafirci mai fidda mutum daga musulunci, kamar yadda takan zo da ma'anar kamar فمن حج البيت فلا رفث ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج وند يدوكي وتهج اتكين وتنن حج دينن فلا رفث باب وانا ابن دا يشافي جماعي كسادوا دا مچ كو ابن دا زي كاي غا هكا ولا فسوق باب فاسقنشي كاغا انا نفي معصيه با انا نفي كافرشي با هكذا عند الله كتاب ان لم تفعلوا فانه fusuqun bikum. Lokacin da ake maganar a rubuta bashi, idan an dauka a rubuta, kuma kada a cutar, wala yuzar katibun wala shahid, kada a cutar da mai rubutawar, kada a cutar da wanda yake shaida. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum, in kuka yi haka to kun yi fasikanci, ba ana nufin kun yi kafirci ba, kun yi abin da yake saban Allah. Haka nan inda Allah ke cewa wala taqbalu lahum, inda yake maganar waɗanda suka yi wa mu'minai ko muhsanat, waɗanda suke kamammu suka yi musu ƙazafi da zina, Allah da yake cewa wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun, da Allah yake wa ulaika humul fasiqun ba yana nufin sun kafirta ba, don kalmar fasikanci takan zo da ma'anar kafirci, takan zo kuma da ma'anar saban Allah, kamar yadda kalmar shirka takan zo da ma'anar shirka ƙarama ko takan zo kuma da ma'anar shirka babba. Ibnu Abbas yana cewa fadar Allah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, da Allah ke cewa yawancinsu ba sa yin imani da Allah face suna shirka. Ibnu Abbas yace inna ahadahum yushriku hatta yushriku bi kalbihi, wani yana yin shirka har ma da karansa, ce laula al kalbu la suritna al layla, ba dan karan nan ba da yake gadi ka je da amana sata, ce to kaga shirka ce, amma wannan ai ba shirka ce da take fidda mutum daga musulunci ba, shirka ce karama, kamar abin nan riya ana kiranta shirka karama. Akhfa inna shirka fi hadhihi al umma akhfa min dabibin namli, wanda Allah yake cewa shirka a wannan al umma koi ta mafi kuya, tana zama mafi kuya daga tafiyar tururuwa. Haka shirka ma ana kira abin nan riya ma ana kiranta shirka, duk da cewa ba ta fitar da mutum daga musulunci. Saboda haka duk waɗannan kalmomi kafirci, fasikanci, shirka, duk akwai manya akwai ƙanana, haka shi ma zalunci, kamar yadda zai zo a hadisi na gaba a cikin abin nan, hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, hadisin Abdullah bin Mas'ud kai manzo Allah yace a abin nan, yakfurna al-ashira suna kafircewa abokin zama, wa yakfurna al-ihsana suna kafircewa kyautayi, suna kafircewa kyautayi. Da za ka yi wa ‘yar ɗayansu abin da za ka kyautata mata ad-dahra, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, ad-dahra imma an yakuna ma'nahu sana wa imma an yakuna ma'nahu al-umr, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, da za ka kyautata wa ɗayansu tsawon shekara kana yi mata abin alheri, kana yi mata abin da ya kamata, ko kuma ma tsawon rayuwarta kana kyautata mata. Sun mara'at minka shay'an, wannan sai ta ga wani abu, shay'an la tuhibbuhu, wani abin da ba ta so, wani abin da bai yi mata ba, ta yi ita take da gaskiya, ta yi ma ba ta da gaskiya, ko ta nema wata rana baka ba ta ba, to sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu, ban taba ganin alkhairi ta bangaren ka ba, ma aksara nisyanahunna, wato saboda mata kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta su da cewa na qisatu aqlin, suna da tawaya ta wajen hankali, duk da cewa wannan nasi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ire-irensa, yanzu waɗanda suke kokarin cewa wai za su tabbatar wa da mata ƴancinsu da haƙƙinsu. Daga cikin musulmi akwai waɗanda suke ƙaryata irin wannan nasi, akwai wanda na ji yana ƙaryata wannan hadisi, kuma wai malami ne saboda majalisar ɗinkin duniya ta saye shi, su ne suke yin fafutuka da faɗi tashin tabbatarwa da mata haƙƙinsu a duniya. Saboda haka yaya za a ce mata masu tauyayyen hankali ne bayan ga suna hashugabancin ƙasa suna yi, yaya za a ce da suna ƙisatu aqli? Wannan ƙarya ake yi, ba gaskiya ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya sifanta su da naqisatu aqli yana magana ne da wahayi, yana magana ne da wahayi. Wahayi ne ya zo masa yake fadar abinda Allah ya masa wahayi da shi. Ala ya'lamu man khalaq, wanda ya yi halitta bai san me ya halitta ba, shi ne Allah. Shi da ya yi halitta shi ya gaya masa ga yadda halitta take. To kaga wanda yake girmama wahayi, yake girmama abinda Allah maɗaukacin sarki ya bawa annabin sa sallallahu alaihi wa sallama na saƙon da ya dora masa ya isar, ba zai ƙaryata irin wannan ba. Domin Allah shi da ya halitta shi ya san me ya halitta, shi kuma ne yake labarta mana wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ce yaya tawayar hankalinta yake, ya ce ba ku ga shaidar mace biyu a matsayin shaidar namiji ɗaya take ba? Shaidar mace biyu a matsayin namiji, shaidar namiji ɗaya Allah ya sanya ta. To kaga wannan ya nuna cewa suna da yawan mantuwa. Yawan mantuwa kuma tana da alaƙa da nakasa ta fuskar tunani. Domin abinnan cikakkiyar ƙwaƙwalwa ita ce mai riƙe abu, in ta samu tawaya shi ne ake samun yawan mantuwa. Duk sanda ta samu tawaya akan samu yawan mantuwa. Babu wanda baya mantuwa, amma yawan mantuwa ɗin yana nuna yawan tawayar. Amma a halittar ɗan adam shi abinnan halitta ce take, babu ɗan adam ɗin da zaka ce baya mantuwa. Allah shi kaɗai ne aka sifanta shi da la yudillu rabbi wa la yansa. Allah shi kaɗai ne wanda baya jahiltar abu, ba kuma ya manta wanda ya sani. Baya jahiltar wani abu da za a ce bai san shi ba, sai nan gaba ya san shi. Wanda kuma ya san shi baya manta shi. Wannan sifa ce ta Ubangiji. Amma har annabawa suna mantuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innama ana basharun mislukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni, ni mutum ne kamar ku, ina mantuwa kamar yadda kuke yi, ina manta ku tuna mun. Yana cewa rahimallahu fulanan zakkarani ayatan min kitabillahi kuntu unsituha, Allah ya ji kanwane ya tuna mun wata ayat da an mantar da ni. Saboda haka annabawa ma suna yin mantuwa, sai dai mantuwar idan ta yi yawa to tana nuna tawaya. Amma babu mutumin da baya mantuwa. Saboda haka yawan mantuwarsu ita ce take sawa ma idan ka kyautata ma ɗayarsu, ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qattu, yawan mantuwar ita take haifar da wannan. Kuma ita mace har kullun tana ta'amuli ne da atifarta da zuciyarta ba da ƙwaƙwalwarta ba. Wannan shi yasa musulunci ya ce ba za su yi alƙalanci ba. Mace da zuciyarta take mu'amala, sautari ba tana amfani da hankalinta ba. Shi yasa idan abu ya zo na tausayi nan da sai tai kuka, ba wuya. To saboda haka in an kawo mata shari'a ta ga mutum a galabaice, alhalin kuma babban mai laifi ne, wannan galabaicewar tasa da safarkwacewarsa a gabanta, yana kuka, yana hawaye, yana dalalar da yawu, sai ta ji tausayinsa. Ko a ce masa ai yanzu yana da ƴaƴa kaza kaza kaza, an ɗaure wannan mutum ƴaƴansa, ina za su, sai ga ita tana neman tai kuka. To kaga wannan ai bai kamata ta yi alƙalanci ba. Saboda shi yasa Allah sai ya ba su renon yara, domin shi yaro da adima ake tarbiyyarsa. Ba da in ka ce da hankalinka za ka yi tarbiyyar yaro, za ka yi amfani da ƙwaƙwalwa abinda ya dace kawai a yi kaza, to kullum za ka yi ta ɗi. Shi yasa uba ya fi dukan ɗansa, kullum za ka yi ta dukansa. Fama ita da aɗifa za take tarbiya, don haka za a ga nan da nan ta ji tausayi, da yaro ya fashe da kuwa sai ta kamo shi kuma tana shafa kansa. To sai aka ba su ɓangaren tarbiya. To wannan shi yake nuna mace da namiji suna haɗuwa su kammala juna, shi da hankalinsa ita da aɗifarta sai ga tarbiyar ta. Masallaci mai alfarma wajen Ka'aba, shi dai bai tambayi kowa ba game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda a lokacin garin al-Imame duk wanda zai zo yana tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan yana so ya shiga addinin sa, don haka zai ci duka. Saboda haka shi bai tambayi kowa ba, kuma ba wanda ya gaya masa mai ake. Ya zauna kwana 40 ba ci ba sha, sai dai sha zanzam ya kwanta, ba abinci da zai ci, zanzan kawai yake sha kwana 40, yana shan zanzan kuma yayi kiba har ya ce babu masakar yunwa a cikinsa, babu inda yunwa take a cikinsa, yayi bulbul a watar wayar ma har wuyansa ya dinga wani guru-guru saboda koshi. To yana nan sai da Ali koyaushe sai zo sai ya ganshi, ya dai san bako ne, tunda ina dan gari ne, sananne ne. Sai ya ce da shi, amma ana lil gharibi an ya'rifa manzila, har yanzu ba kwannan dai bai san in masaukin sa ba. Sai sayyidina Ali ya gayyace shi gidansa, yace suka ci abinci, wannan shine farkon abincin da yake kwana 40 yana zaune, wannan shine farkon abincin da yake. Daga nan ya koma, yaje kuma zama a Ka'aba, kashe gari sayyidina Ali kuma zuwa same shi. Amma ana ligari ba ne alifan shi bai tambaye sayyidina Ali ba, shi kuma sayyidina Ali bai san me yake tafe da shi ba, shi kuma ya tsoro ya tambaye shi dan bai san waye ba. Ya kuma gayyata su gidansa kashe gari, ya kuma dawowa ya same shi dai nan gurin, aka yi haka karo na uku. Sai ya tambaye shi, ba kuma yake tafe da kai ne? Ya ce in ka yi min alkawarin ba za ka tona asiri na ba zan faɗa. Ce ina maka alkawari. Ya ce to na zo ina so in ji labarin mutumin nan da ake ce masa karkatacce, suna kira Annabi sallallahu alaihi wasallam as-sabi, karkatacce wai ya karkace wa addini, iyayensa ya kama wani sabon addini. To shine sai sayyidina Ali ya ce da shi urshidta ila al-haq, Allah ya nuna maka gaskiya, saboda haka faduwa ta zo daidai da zama kenan. Ce ka shirya gobe zan kai ka inda yake, ce za mu tafi ka bi bayana, idan na ga wani abin da yake hadari gare ka to zan tsaya a jikin katanga kamar ina fitsari ina gyara takalmi, sai ka wuce abinka. Kaga sai a fahimci kenan ba tare muke ba. Kaga an san sayyidina Ali yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka ga wani bako suna tafiya kenan ya samu wani za a sa shi sabon addini, za a yi kuritin din sabon. To yace ka bi bayana, idan na hango wani abin da ban yarda da shi ba to sai in je jikin garo kamar ina fitsari kamar ina gyara takalmi, kai kuma sai ka wuce kamar daban hanya ce ta hada mu. Shi ne suka fita suka je suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a'rid alayya al-islam, ba ni musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi musulunci, don Abu Zar yana daga cikin waɗanda suna yin sallah tun kafin ma zuwa musulunci, saboda haka shi bai ji sabon abu ba da za su zai rudar da shi. Ya gaya wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi daga inda yake, daga Gifar yake. Lokacin da ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama daga kabilar Gifar yake, sai ya ga Manzo Allah ya dora hannunsa a goshi, sai ya ce to ko ya yi kyamata ne don na ce daga don kabilar yan fashi, sai ko ya yi kyamata ne don na ce daga Gifar nake. Shi ne Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi, me kake ci zamanka abin da? Ya ce ai ba abin da yake ci, don ya gan shi ya yi kiba. Ya ce ai kawai zamzai muke sha. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu ta'amu ta'min, wato zamzam abin kamar matsayin abinci yake ga wanda ya rasa abinci. Sheikh Nasiruddin al-Albani shi ma sai da ya zauna kwana 40 baya cin abinci, zamzam kawai yake sha. Ya fata rashin lafiya da take damun shi, ya je gurin likitocin, ya je abin ya ki cinyewa, sai kawai ya ce to bara ya yi, tunda Annabi ya ce wa shifa'u sukmin, zamzam magani ne, to bara ya amfani da wannan. To shi ne yasa aka samu wasa zamzam kwanansa 40 baya cin komai ba, sai zamzam kawai yake sa a cikinsa. Kuma ya ce daga wannan lokacin suka rabu da cutar. To shi irin wannan dan wani yana cewa Muhammadu al-Ghazali, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, ya fi masa tabargazarsa, ya ce shi bai yarda da cewa wai zamzam wai tsasha a warke. Ya ce in ana warkewa ya za mu zauna a kasashen musulmi da kutare da makafi duk su je su sha mana su warke, a yi ta kawo musu suna sha suna warke. Shi bai yarda ba, kawai mutum ya je nemi magani, amma ya ce zai sha zamzam shi bai gane wannan ba. To kaga wannan kamar akwai ganganci, idan shi malami ne kuma ya san cewa ko maganin da aka ce ga maganin abu kaza, ai ba kowa ya sha yake masa maganin ba. Magani nawa ne za a ce ga maganin kaza, kai ta sha gobe a ce maka ka bar wannan baya da amfani. Wani ya zo ce ga wani da abin da ya same ni, ga irin maganin da nake sha, kwaya da kaza nake hada in sha, za ka samu sauki, ka sha baka samu ba. Shi kuma ya ce ya gwada ya yi masa, to dan menene shi wancan ba zai zama haka ba, ya yi ma wani bai masa ba. Kuma wannan a rayuwa abu ne mujarrab. Akwai wata yan magrib ne da uwarsu ta kuma tana fama da ciwon kansa, suka je Jamus akan a duba lafiyarta ko za a iya samun mata magani. Akai ta maganin ƙarshe likitoci kasar arna, aka ce to ai ita wannan mata kawai mutuwa ma za ta yi. Aka ba su deadline, aka ce ba ta wuce rana kaza ba, su je kawai su ci gaba da kula da ita har ta mutu. To da ta fahimce abin da ake ciki, sai ta ce to tunda dai an yanke mata hukuncin kisa, a kai ta can ta mutu can a Madina a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kai ta can ta mutu a can, sai aka suka kai ta danginta suka aje ta nan da masu kula da ita, su kuma suka koma can Turai. Ita kuma tana nan ba abin da take sha sai Zamzam, tana cikin wannan yanayi. Su kuma ƴan uwan nata suna ta lissafin lokacin mutuwar ta, in yayi ta mutu su zo domin maganar jana'iza da sauransu. Don haka suka zo sai suka same ta ba yadda ma suka barta ba, da ƙarfinta ba alamar rashin lafiya tare da ita, suka ce abin nan mamu ba ki mutu ba, sai ya gane. Suka ƙara kwasanta tun da dillahi ne ya ƙare gane su a basu wani wannan dai bata mutu ba. Suka je likitoci, suka kai wa likitoci, aka yi auna-auna, aka yi ta auna-auna, ƙarshe aka ce ai ba a gano wani rashin lafiya tare da ita, ai tana fama da kansa. Suka ce a ba wannan matan lafiya kallon wani kansa kuma, waye gaya muku tana da kansa, sai ai likitoci ne kuka za ku, aka ce a ba ai ba. Ƙarshe da suka koma gun waɗancan likitocin suka tambaye ke wani likita ne kika je duba ki, sai ita ba wani likita da ta duba ta, ba wani likita da ya duba ta. Ta je ta zauna a masallaci na Annabi sallallahu alaihi wasallam, a nan take shan ruwan Zamzam kullum. To a lokacin ma suka san me ruwan Zamzam, ba ta taba ji ba. To kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wani kansa kuma, waye ga muku tana da kansa, ta ai likitoci ne kuka za ku, aka ce a ba ai ba. Karshe da suka koma gun waɗancan likitocin suka tambaye ke wani likita ne kika je duba ki, sai ita ba wani likita da ta duba ta, ba wani likita da ya duba ta. Ta je ta zauna a masallaci na Annabi sallallahu alaihi wasallam, a nan take shan ruwan Zamzam kullum. To a lokacin ma suka san me ruwan Zamzam, ba ta taba ji ba. To kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tabib huwa Allah, Allah shine at-tabib, shine likita. Lokacin da ya gaya ma wani sahabi yace ka je wane ya baka magani, sai wannan ya ce ai wani ba likita bane, sai manzo Allah ya ce to ai Allah shine likita, saboda kashi yake bada. Wani kuma zai je ya tasha din ya kasa samun waraka din, ba tabbas wani abu ne daga Allah, in ya ga dama ya bayar, ya dai sanya wannan ya zama wasila, kamar yadda aka sanya harkar kasuwanci wasila ce ta neman kuɗi. Amma wani zai tayi kuma ba kuɗin sai taruwa, sai a ce kuma kasuwanci ba wasilar neman kuɗi ba ce a daina. Za ka dan an samu sabab, ba lalle ne a samu musabbab ba, wannan ba tabbas. Aure wasila ce ta a samu ƴaƴa, wani zai auren amma zai samu ƴaƴan ba. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abazar ya koma ga kabilarsa ya kirawo su zuwa ga musulunci, ya zauna a can har lokacin da zai ji cewa, Annabi ya ce har lokacin da zaka ji cewa na bayyana na yi ƙarfi, sai ku zo ku same ni. Ya koma can cikin kabilarsa, kabilar Gifar, ya kirawo su zuwa ga musulunci. Rabin kabilar sai suka musulunta, rabin su gaba ɗaya sai suka musulunta, rabin kuma sai suka ce sai sun ga abin da Allah ya yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai sun gani yaya. In sun ga ya ci nasara, to shikenan su ma za a tafi da su, in bai ci nasara ba su ba za su jefa kansu cikin hadari ba. To ana nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, suka kwaso duka gaba ɗaya sauran rabin da basu musulunta ba, suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lakana musu shahada, kalmar shahada, duk gaba ɗaya suka musulunta, kabilar gaba ɗaya, kabilar Abu Zar suka musulunta. Shi yasa Annabi yake cewa zifarun ghafara Allahu laha wa aslam salamaha Allah. Aslam su kuma kabilu ne da suke makotaka da kabilar Gifar, jin cewa makotan su sun musulunta, su ma suka shiga musulunci. To Abu Zar ya rayu tare da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, yana daga cikin na gaba gaba, har Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yaban sa, yana cewa ma aqallatil ghabra wa la azallatil khadra asdaq lahjatan Abi Zar. Wato kasa, abin nan kasa ba taba daukan wani mutum ba, haka nan sama ba taba yi wani mutum inuwa ba da ya kai gaskiyar Abi Zar. To babu wanda ya fi shi gaskiyar harshe, tunne mai gaskiya. Sannan mutum ne wanda yake baya jin tsoro, yana da fitowa ƙararrai faɗa abin da ya dade shi, dan ko lokacin da ya musulunta ma, da manzo Allah ya ce ya koma garin su ya ɓoye ya zauna a can cikin kabilarsa har sai in ya ji na bai ya bayyana, sannan ya yi ƙarfi, sannan ya zo same shi, sai ya ce wallahi sai ya je ya bayyana musulunci gaban Qurayshawa. Ya je Qurayshawa sun yi dandazo, a gindin Ka'aba, kawai yaje yace ya ma'ashara Quraysh, inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalmar da ba kowa ke iya fadar ta ba, shi fa bako ne a garin. Yana suka ji kamar an watsa musu wuta, suka yi wokansa, suka dinga dukansa, suka dinga dukansa, za su kashi, suka yi masa gina-gina, har sai da Abbas ibn Abdul Muttalib babba din sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rufe shi, ya kifo a kansa, ya ce za ku kashe shi, kun san cewa ‘yan kasuwanmu sai sun bi ta cikin ƙabila su wuce da kayan kasuwancinmu, haka nan sun sayo sai sun biyo ta ciki, kuna so ku sa kasuwancinmu cikin haɗari? Suka kyale shi. Kashe gari ma ya koma, ya kuma yin irin wannan, suka kuma zuwa suna ta dukan shi, sai da Abbas ya zo ya karɓe shi. Saboda haka yana da jara'a, yana da shaja'a, kamar yadda aka tunanta, yana da shaja'a. To amma kuma sai ka ji lokacin da ya zo yana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi muƙami. Annabi yake cewa Abazar, inni araka rajulan da'ifan, ya Abazar, ina ganin ka mutum ne kai mai rauni, saboda haka bana so maka komai illa abin da nake so wa kaina na alkhairi. Fala taliyanna mala yatim wa la ta'ranna ala ithnayn, kada ka yadda a baka ajiyar kula da dukiyar maraya, kada ka yadda ka kai shugabanci a tsakankanin mutane guda biyu, kar ka zama shugabansu. To sai ka ga gashi an ce mai jarumi ne, kuma Annabi ya ce inni araka rajulan da'ifan, adhafu anan ba dhafu na jiki ba, ba rauni na jiki ba, ba rauni na zuciya ba. Saboda Abu Zar yadda yake ganin bai kamata a aje kuɗi ba, shi yana ga duk abin da ya zo hannunka kawai ka fitar da shi ka bawa mai bukata, kai bukatar ka ka bawa masu bukata sauran. Ana ga idan ma dukiyar maraya aka bashi zai iya karar da ita irin nan, shi to a marayan nan a masa gata, a dinga masa sadaka da kuɗin, a masa gata. To kaga ai sai je ya faro ta, kuma dukiyar maraya ka zo ka maraya cikin wani hali, ya tashi ya yi wayo, ka ce ai duk na yi masa sadaka da dukiyarka. To irin wannan za a fi, sannan kuma wala ta maranna ala ithnayn, saboda mutum ne wanda yake wato magana ɗaya yake, sannan kuma a kowane guri mawqifinsa guda ɗaya ne. Shi yasa ko lokacin sayyidina Usman yawo yake yi cikin sahabbai, yana karanta musu wallazina yaklizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshiruhum bi'adhabin alim. Haka yake yawo yana gaya musu, waɗanda suke taskake dukiya na zinare da azurfa ba sa ciyar da ita na azurfa da zinare ba sa ciyar da ita fi sabil, fabashshiruhum bi'adhabin alim. Don haka shi yana ga duk masu dukiya kada su zauna su kwana da dukiya su tana ba hannu, wannan zai zama shugaba. Ai ba zai riƙe shugabanci ba wannan, duk abin da kuke da shi zai ƙarar da shi. To wannan shi ne raunin da manzo Allah yake ishara zuwa gare shi, ba wai rauni na jiki ba, ko rauni na abin nan, ba ya da wannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ya Abazar, idan ka ga gine-ginen Madina sun zo dutsen Sal, Sal wani dutse ne a wajen Madina a lokacin, in ka ga gine-ginen Madina har sun zo nan, to ka fita ka yi wajen sha, ka fita daga Madina ka tafi wajen sha, ana abubuwa sun fara canzawa. In kana cikin gari ba za a zama lafiya da kai ba, dan ba gari ka shiru ba. Saboda haka da ya ga haka sai ya nufi sha. A can sai aka zo aka ga sayyidina Usman, ai yana can yana maka kulle-kulle, yana maka kulle-kulle, yana cikin ƴan tawaye. Aka je aka zo, sai aka ji ga Abu Zar, sai Abu Zar aka dawo da shi, yana dawowa ya shiga ga Usman. Usman har ya tsorata, ya ce a tsaya, ni ba na daga cikinsu, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa umarni da da'a, ya ce ko da an shugabantar maka da bawa Habashi, mutumin Habasha, to kai masa biyayya. Saboda haka ni ban fito ban zo ba da in tsaga sandar abin nan biyayya. Saboda haka ina cikin biyayyar ka a matsayinka na khalifa, abinda nake so kawai ka yi min izini in koma Ar-Rabaza, sunan wani ƙauye ne a wajen Madina. Manzo Allah ya ce ka min izini in koma can. Ya yi masa izini ya koma can. A can inda yake akwai wani bawan sayyidina Usman, wani bawansa, bararren bawansa, mutumin Habasha ne, ya tura shi musulmanci a can wancan kauye, sai ga Abu Zar shi ma ya zo da kauyen, ba wanda ya kaso sallah ya ga Abu Zar, kaga ga babban sahabi shi kuma ya zai shige gaba ya sallah, sai ya koma ba Abu Zar ya ce a shi kai za ka yi sallah. Kaga ya dabbaka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, walau ta'ammara alayka abdul habashi, saboda ya dabbaka wannan tun anan gurin. To anan ya ci gaba da rayuwarsa. Akwai sanda aka fita yakin Tabuk, wasu da dama suka ki fita saboda munafici, wasu kuma saboda wasu dalilai da ba munaficin bane kiwa ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa cewa wana bai zo ba, duk mutumin da aka fada sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aradallahu bihi khairan fa sayalhaqu bina, in Allah ya nufi wana da alkhairi to za ka ganshi ya zo ya same mu. To ana haka Abu Zar shi kuma dabbarsa ita ce ta ki sauri, raƙuminsa ya ki sauri, don haka sai ya sauka ya bar dabbar ya ɗauki kayayyakinsa da komai aka ya taka ya ce kawai a ƙasa zai tafi. Saboda sahabbai suna zaune suka hango wani mutum duhu-duhu yana tahowa, suka ce aiko ga wani can yana tahowa abin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun Abu Zar, zama kai ne Abu Zar, sai gashi kuma Abu Zar ne yana zuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga Abu Zar ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ishu wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'atha wahdaka, za ka rayu kai kadai, ka mutu kai kadai, a tashi kai kadai. Saboda haka tamshi wahdaka, za ka yi tafiya kai kadai, shi kadai ya taho. Wa tamutu wahdaka, za ka mutu kai kadai, wa tub'atha wahdaka. Saboda haka lokacin da ya zo ya gaya sayyidina Usman a maida shi, a bar shi koma Rabaza, ya koma can da zama shi kadai, ya bar sauran abokansa sahabbai, ya koma can shi kadai ya killace. Lokacin da zai mutu yayi wasiya yace in ya mutu ya kira ƴan alƙarya yace da Allah su abin nan su masa jana'iza ga ƴaƴansa ga abin nan. To lokacin da suka zo suka yi masa jana'iza, suka yi masa likafani, suka yi abin nan dinsa, sun fito da gawarsa, sai kuma ga tawaga ta mahajjata, daga cikin su akwai Abdullahi dan Mas'ud. Sai aka ce ai gawar Abu Zar ce, nan da nan sai ya tsaya, aka taru ya kintsa shi, yayi masa sallah ya binne shi, sai yace ya tuna fadar manzon Allah da yayi, tamshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'atu wahdaka. Kuma abin mamaki, bayan binne shi da kwana goma, shi ma Ibn Mas'ud ya rasu, bayan ya binne shi da kwana goma, hijira tana da 32, shi ma kuma Allah ya karɓi ransa. To shi ne ya ruwaito mana wannan hadisi, yana cewa sababtu rajulan, wato min yi makaƙen maganganu da wani mutum. Asalin hadisin Suwaid ibn al-Ma'rur ibn Suwaid shi ne ya ga Abu Zar tare da wani bawansa, irin rigar da Abu Zar yake sanye da ita kyakkyawa irin ta ce a jikin bawa, wato sun yi anko, sun yi shiga iri ɗaya. Sai ce ya kai kai ne mai gida shi ne bawa, amma kuma kayan ku iri ɗaya. To shi ne sai yake gaya masa saboda ga abin da naji manzo Allah ya faɗa, shi ne sai ya bashi wannan kisa. Wani rikici ya haɗa mu da wani mutum, muka yi musanyar baƙar magana ne da shi, ya zage ni in zage shi. Fa'ayyartuhu bi ummihi, sai na aibanta shi da mahaifiyarsa. An ce shi ne Bilal mai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah, sai ya aibanta shi da mahaifiyarsa, ya ce da shi yabna sauda, ya ƴar ya ɗan baƙar mace. To shi kenan sai je gaya masa Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda Abu Zar ya gaya masa. Aka kira Abu Zar, Abu Zar kai ka gaya masa haka? Manzo Allah ya ce ya Abu Zar a ayyartahu bi ummi, yanzu ka aibanta shi da mahaifiyarsa, ka aibanta shi da halittar mahaifiyarsa, ita ta halitta kanta, ita ta bawa kanta baki, menene kuma baki da fari zai zama shine mizani? Yace innaka mar'un fika jahiliya, kai dai mutum ne har yanzu akwai jahiliya tare da kai, akwai ɗabi'a ta jahiliya da kai. A lokacin Abu Zar bai san hukuncin ba, saboda haka yana kan abinda bai san haramcinsa ba, domin Abu Zar matsayinsa babba ne, inda ya san haramcin abun ba zai yi ba. Yana shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin jahiliya, yana kan wani abunsa na al'ada da bai san an haramta ba. Annabi yace ikhwanukum khawalukum, ƴan uwanku ne masu yi muku hidima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da kalmar ƴan uwanku ne don a nuna wannan ita ce asali, domin ai ikhwanukum shine khabar din, khawalukum shine mubtada din, amma ce khawalukum ikhwanukum ma fi muku hidima yan uwanku ne, amma sai manzo Allah ya fara kawo khabar din ya fara cewa yan uwanku ne ma fi muku hidima, dan a nuna maka cewa yan uwantakar ita ce asali, ita ce farko, maganar sun zama masu yi muku hidima, wannan wani abu ne na biyu ba shi ne na farko ba, don har kullum zamanku da su ku tuna cewa ƴan uwanku ne, ƴan uwanku ne in musulmi ne a musulunci, in ma ba musulmi ba ne ƴan uwanku ne domin dukkaninku halitta ce daga Ubangiji, asalinku annabi Adam. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da kalmar ikhwanukum, sannan yake khawalukum, ƴan uwanku ne masu yi muku hidima. Ja'alahum Allahu tahta aydikum, Allah ya sanya su karkashin ikonku, tahta aydikum karkashin ikonku, faman kana akhuhu tahta yadihi, wanda dan uwansa, haka bai ce wanda bawansa ba, wanda dan uwansa yake karkashin ikonsa, falyut'imhu mimma ya'kul, ya ciyar da shi daga abin da yake ci, walyulbishu mimma yalbas, ya tufatar da shi daga abin da yake tufata, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, kada ku dora musu aikin da yafi karfin su, fa in kallaftumuhum, in ku dora musu aiki mai wahala, fa a'inuhum, to ku taimaka musu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna musu cewa waɗannan da ake ganin su kamar bayi, Abu Bilal ana ganin shi asalin sa bawa ne, to bara a'a, kada a ce za a wulakanta shi, shi ma musulmi ne, saboda haka yana da haƙƙi na musulunci, kuma ba shi ba ko ma wane ne da yake ƙarƙashin ku, sawa'un bawa ne ko ku ba bawa bane, a aiki yake a ƙarƙashin ka, kai shugabansa ne a ma'aikata ko a wata ma'aikata ta gwamnati ko ku a wani kamfani, kai kana shugabancinsa, shi kuma yana direbanka ko mai gadinka, kada ya sa ka ga rauninsa, ka wulakanta shi, ka tozarta shi, ka tuna cewa dan uwanka ne a musulunci, in ma ba musulmi bane to yadda kake dan adam shi ma haka yake dan adam, saboda haka yana da haƙƙin wannan uquwa ta dan adam, don haka kada ku wulakanta su, kada ku ci zarafin su, domin shi musulunci mai iyarin sa ba shine alkammu ba, iyarin sa shine alkaifu, ba ka dubi jikin mutum da girman jikinsa da irin shigar da yayi, hularsa, takalminsa, agogonsa, tsadar kayan jikinsa, ba wannan shi ne mizani a musulunci ba, alkaifu yaya mutumin yake a ɗabi'unsa, a halayensa, a nagartarsa, wannan shi ne mizani, har kullum 'yan duniya su ne suke kallon mutum da mizanin kammi ba da mizanin kaifi ba, shi musulunci so yake ka duba mutum da kaifinsa yaya yake, domin wani mutum za ka gan shi mutum ne amma ko ya shekara 1000 a duniya, shekarunsa gaba ɗaya in ka tsaya ka kalle su da mizanin kai za ka ga kamar shekara ɗaya, domin babu wani abin da ya tsinana wa al'umma, irin rayuwarsa ta jiya irin take zai yi a yau, gobe ma irin ta zai yi, rayuwar da ya a wannan wata, wata mai kamawa ma irin take, haka nan in yayi a shekara, shekara mai zuwa ma irin take, don haka babu wani canji, babu wani ci gaba da zai samarwa, da ya samarwa al'umma a rayuwarsa, to sauraka ko da zai shekara nawa in ka tsaya ka dubi rayuwar sai ka ga babu wani abu da yayi, to ba za ka kimanta shi da wannan ba, za ka kimanta shi, wani kuma za ka ga in rayuwarsa takaitacciya ce amma abin da yawa al'umma suna da yawa, shi yasa za ka ga ya mutu amma kamar bai mutu ba, yana nan ana ta ribatarsa, ana ta amfanuwa da shi, ana ta karuwa da shi, kullum aka zauna za a tuna shi, to wannan shine mizani a musulunci, shine zaka ga manya-manyan sahabbai da manya-manyan tabi'ai da suka san wannan suna kimanta mutum ne da abin da yake dauke da shi na taqwa, abin da yake dauke da shi na imani, abin da yake dauke da shi na gaskiya, sai kaga mutum bawa ne amma idan ya zo majalisi da manyan mutane sai kaga sun kauce, sun bashi guri, ko an kira shi an zaunar da shi a gurin da yake, sai manyan mutane suke zama, gashi asalinsa bawa ne, sai yasa sahabbai suka girmama Ata ibn Abi Rabah, suka girmama Makhul Abu Abdullah Ash-Shami, duk da cewa asalinsu ba abin da asalinsu mawali ne, asalinsu bayi ne, amma za ka in sun zo majalisi sai kaga an tashi an ba su guri su zauna, saboda ilimin da Allah ya ba su da takawar da Allah ya ba su, haura ka ba a kiyasta mutum da girman jikinsa ko da girman wani matsayinsa, a'a da irin baiwar da Allah ya masa ta tsoron Allah, da irin baiwar da Allah ya masa ta amfanar da al'umma. Wannan mutum ko shekaru ya 'yan kaɗan, za ka ga cewa shekarunsa sun zarce ko bayan sun toge ko bayan mutuwarsa sun ɗore, ba za su yanke ba. Inda za ka tuna Imamu Malik, za ka tuna Imamu Bukhari, za ka tuna Imamu Shafi, Imamu Ahmad da baya irin su Nawawi, za ka ga cewa a zamaninsu sarakuna nawa aka yi, a zamaninsu masu kuɗi nawa aka yi, a zamaninsu jarumai nawa aka yi, amma wa ake iya tuna sunan shi a cikin waɗannan masu kuɗi da waɗannan masu mulki da waɗannan jarumai? Ba ka jin duriyarsu, amma waɗannan bayan Allah har yanzu faɗarsu ake. Mai kuɗi nawa aka yi a zamanin, mai kuɗi nawa kuka sani a zamanin Imam Malik? Ya kace ka zana masu kuɗin zamanin Imam Malik waɗanda suka rayu tare da shi, ba ka iya kawo kowa ba, don sun yi sun tafi a zamaninsu, wanda bai san wani abu sai ɗauka su da mutane. Amma waɗannan ɗin da ake ganin ba komai ba sai Imam Malik ɗin, waɗanda ba su da ma abinda za su ci a shekara sai an taimaka musu. Imam Malik Abdullahi bin Mubarak shi yake taimaka masa da abincin shekara, ba shi da shi, sai an taimaka mishi da abincin da zai ci. Amma kuma gashi su ne wato ambatansu ya ɗore har zuwa kiyama kanshi, ba zai tsaya ba. To ire-irensu, Tirmidhi ya rayuwa ta talauci, rayuwa ta talaka, wani lokaci a zauna a gida ba a san ma me za a ci ba, amma har gobe faɗarsa ake da an faɗe shi sai ka ji wani babban mutum ne aka faɗa. Masu kuɗi nawa aka yi a zamani suna ina? Ba za ka iya faɗar wani sarakunan da aka yi da masu mulki, umara da aka yi a wancan lokaci suna ina? Ba za ka iya tuna su ba. Saboda haka mutum ba a kimanta shi da wannan, ana kimanta shi ne da abin da ya bari ko ya yi wa al'umma na amfanarwa. Haka ya kamata mutum ya zama, haka ya kamata duk wani musulmi ya zama. A rayuwar musulmi za a san ya zama ba ya da wata gudunmawa da yake ba wa al'umma. Zai wuya kowa ya zama haka ɗin, amma haka ake so, ka ɗauka kana daga cikin waɗanda ake so su zama haka ɗin. Amma abin takaici yanzu ka ga rayuwar da ake yi, hatta ilimin da yadda ake guje masa, sai ɗan kaɗan su suke bibiyar ilimin inda yake. Gashi ba kuɗi zai bayar ya bashi ilimin ba, kyauta bagwas, amma sai ya ga zuwa gurin ilimin ba shi alfarma yau mai karatu. Don haka sai ka ga yana kauce wannan, yana nesa da wannan, yana cutar da kansa. Sai ka ga mutum ka rabu da shi ba shekara 20 baya, in ka dawo kana hira da shi sai ka ga bai karu da wani abu na ilimi sama da yadda ka bar shi. Ya kamata in mun rabu da kai shekara 2 ma na haɗu da kai muna tattaunawa ta ilimi, in ji yanzu ka ɗara yadda na barka. Amma wallahi da dama ba ma cikin waɗanda suke masu sauraro ba har masu faɗakarwa, wani yadda ka bar shi haka za ka zo ka same shi, bai ƙara gaba ba. Don haka tsohon abubuwan da ya sani su yake ta maimaitawa, su yake ta nanatawa. To musulunci kullum so yake ɗayansa su dinga yin gaba, kuma su dinga amfanar da al'umma. Waɗanda suka fi kowa alkhairi su ne waɗanda suka fi kowa amfanar da khairukum anfa'akum linnas, khairun nasi anfa'ahum linnas. Siyayyen mutane shi ne wanda ya fi kowa amfanarwa ga mutane. Saboda haka Abu Zar yake nuna musu cewa waɗannan ‘yan uwanku ne, Allah ya sanya su masu hidima kawai a ƙarƙashinku, amma kar ku ɗauka su ba su da wannan martaba ɗin. Insha Allahu a sati mai zuwa za mu ci gaba da bayanin hadisin da bayanin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da faɗarsa, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Ana nufin in kana da ma'aikaci duk abin da kai a gidanka sai ya ci, ko abin da duk ka sha a gidanka, in yau ka sha 5 alive to sai ka aiko masa da nashi. Za mu ji insha Allahu a karatunmu na sati mai zuwa in Allah ya yarda. Wa billahi tawfiq wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya halatta malami ya duki dalibi ko kuwa, kuma ya halatta a yi raka'a witri da raka'a guda ɗaya ba tare da shafa'i ba? Na farko duka, a musulunci akwai tarbiyya ta hanyar duka, to amma ba wai duka wanda yake mai fasa jiki ba ko mai kumbura jiki. Sannan kuma wanda za a duka ɗin ya kai, ya zama ya kai lokacin da har za a yi masa duka ɗin ya fahimci duka ɗin, ba a hana duka gaba ɗaya ba. Musulunci ya yarda a duki yaro saboda yin sallah in ya kai shekara 10, kaga kenan duka ɗin ana yin shi. Amma wani irin duka? Ya zama na duka ne ba wanda zai fasa jiki ba ko ya kumbura jiki, duka ne da zai sa a ji raɗaɗinsa amma ba tare da ya ya haifar da illa ga yaro ba, sannan kuma bai kamata ya dukar shi kadai ne hanyar tarbiyyar ba. Ya kamata a zaba akwai wasu matakai na tarbiyya, tarbiyya ta hanyar kyaututtuka, tarbiyya ta hanyar tsawa da baki, tarbiyya ta hanyar kyara, tarbiyya duk irin wannan hanyoyi ne na tarbiyya. Ya kamata a dinga cakudawa, bai kamata hanyoyin horo su zama kwaya ɗaya kawai ba. Duk wani laifi da yaro zai yi ya zama na kawai duka za a yi, sai ya zama ya saba da duka din, in ma an yi baya ji, don haka karshe sai kangare. Don haka ana yin tarbiyya har da barazana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu aje bulala inda yaran mu za su gani, yace yaranku da matanku, ba wai yana nufin ku aje don ku rinka su zama duk sanda suka yi laifi ka nuna inda bulala take sai ga hankalinka ya tashi. Sannan wuciri a kalmar shafa'i babu ita a abin nan. Kalmar shafa'i malamai, wasu malamai suna ambatanta ne kawai ta idan hanyar ta hanyar koyarwa, amma abin da ake nufi wuciri shine kai sallar da take abin nan mara ce ba cika ba, a mara da abin da ake nufi da wuciri kalmar da take mara ba cika ba, sallar da take mara ba cika ba. Saboda haka raka'a uku wuciri ce, raka'a biyar wuciri ce, raka'a bakwai wuciri ce, raka'a tara wuciri ce, raka'a sha uku wuciri, sha ɗaya wuciri ce, raka'a sha uku wuciri ce. Saboda haka ma har akan iya saɓi zarce a cikin sallar gaba ɗaya ba tare da an tsaya tahiya ba, a yi sallar raka'a uku ɗin gaba ɗaya ba tare da tahiya tsakanin su ba, dan duk a matsayin sallah ɗaya suke. To bambance su da sallama, a yi biyu a sake tashi a kawo wasu a sake a zo sannan ɗora ɗaya a sama, sai aka kira sauran shafa'i domin ka sallamce tsakanin su sun zama biyu cika, sannan kuma ka kawo mara ita kadai. Amma a nassi da yazo a sunna duk gaba ɗaya waɗannan sunan su wuce, aka salatu wuce ɗaya ko sallah goma sha nawa kai, in dai har akwai kwaya ɗaya. Sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza khashi ahadukum as-subha falyutir bi wahidatin falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad salla. In kana jin tsoron asbahi kana sallah raka'a bi to ka kawo ɗaya ta zama ka yi wuciri da ita, ba ta maida maka sallar ka wuciri. Tutir biha ma qad salla, yutir biha ma qad salla, ta maida maka sallar da kai ta zama wuciri. Saboda haka raka'a ɗaya ma tana zama wuciri, ana iya sallah raka'a ɗaya ta zama wuciri. Sannan wani yana tambaya a game da matar da bata haihuwa, saboda ci gaba na zamani akan iya ɗiban maniyin abin nan wani namiji, ko kuma a yabi abin nan na ita ma abin nan na ƴar uwarta a haɗa da namijinta a mahaifarta a samar da yaro ta haka, wanda za a fitar shi ta hanyar operation daga ƙarshe, ta hanyar yi mata aiki a fitar da shi. To shin wannan ya halatta? Wannan a musulunce bai halatta ba, a ɗauko kwayar haihuwa ta wata mace a ɗauko na wani namiji a haɗa a mahaifar matarsa, ko a wata mahaifar daban a samu ɗa wanda za a iya jingirawa shi wannan mutum ko ita wannan mata, wannan kuskure ne. Domin a ƙa'ida kamata ya yi haihuwar su ta zama da kwayoyin haihuwa nata ita macen da namijinta, ba na wata mace da namijinta ba. In aka yi haka an samu al-ikhtilafu fil ansab, wato nasaba, an cakuɗa nasaba tana da alaƙa da ƴar uwar, amma kuma ba ƴarta ba ce, ba ƴar uwar ba ce, sannan ita kuma tana kiranta ƴarta, alhalin kuma ƙwayoyin halitta ɗin na waccan ne. Sai yasa malamai sun yi ta maganganu a kan wannan. Akwai abubuwa da dama waɗanda su har na wanda yake su ba wani abu musulunci da yake musu saiti a tunaninsu, komai ma za su iya yi. Saboda haka za a iya haɗa abin nan, za ma a yi ɗan tayin mutum, abin da kira kloni, za a iya ɗan tayin mutum, a yi mutum kamar a yi maka safaya ga ka, amma an yi wani irin ka, ta yadda in ka samu rashin lafiya ka buƙaci ko da a cire tashi a sa maka, tunda safayar ka ne. To kaga wannan ai wasa ne da abin nan. Wani ce a gaya masa waye babban malamin nan, Dr. Yusuf Al-Qardawi, ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda suke ba da gudunmawar su ta ɓangaren su a inda suke, ko da yake shi yanzu Qardawi ana masa kallon kamar ma shi ne malamin rediyo, saboda ya fi fitowa a talabijin. A san su jahilai, in ka fitowa a talabijin to ka fi kowa ilimi.
to sannan yana da abubuwan da yake na daidai yana da kuma abubuwa na kurakurai kamar yadda kowanne dan adam a iya samun sa da wannan a koyaushe muka zo a inda suka yi kurakurai muka badi mu ce abu kaza da suka fada kurakurai ne wannan ba yana nuna rushe mutum gaba ɗaya ba kalawo yana da kurakuransa wasu suna da girma ma to amma duk da haka ba za a ce ba za a amfana da shi ba inda ya kamata a amfana da shi wasu kuma suna neman a taya su addu'a saboda rashin lafiyar da suke ciki suke fama da ita ko kuma wasu nasu suke fama da ita suna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya ya ba duk wani mara lafiya lafiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wani kuma yana tambaya game da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kun abadar shin umarni ne wannan fata ne wato fa'ali ne kamar yana kyakkyawan fatan ya zama shi kuma sai ya zama shi din ne ba wai umarni bane Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.